This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. A jiya Asabar, tsanantar yanayi ya kawo cikas ga tafiye-tafiyen hutu a fadin Amurka, yayin da aka sami mahaukaciyar guguwa a kudu maso gabas da kuma tsananin dusar kankara da iska a yammacin gabar teku, lamarin da ya haifar da jinkiri ko soke dubban tafiyar jirage a fadin kasar. Jirage 7,000 ne aka jinkirta tashin su a Amurka a jiya Asabar, a cewar dandalin tantance zirga-zirgar jiragen sama na FlightAware. Haka kuma an soke tashin wasu fiye da 200. An jinkirta tashin kimanin kashi 1/3 na jirage a filin jirgin saman kasa da kasa na Hartsfield-Jackson a jihar Atlanta, yayin da kuma aka jinkirta tashin kusan rabin jiragen da za su tashi daga filin jirgin saman Dallas-Fort Worth da na George Bush a Houston. Akalla an sami mahaukaciyar guguwa 10 a jihohin Texas da Louisiana da Mississippi na Amurka a jiya Asabar, da suka yi sanadin mutuwar mutum daya kusa da Houston, a cewar hukumar kula da yanayi ta kasa da jami'an tsaro. Aaron Gleason na cibiyar hasashen yanayin guguwa ta kasa ya ce akwai yiwuwar adadin ya zarta haka. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gudanar da wani muhimmin taron tsara manufofi na jam'iyyar da ke mulkin kasar a makon da ya gabata gabanin sabuwar shekara, kamar yadda kafar yaɗa labaran kasar ta KCNA ta ruwaito a yau Lahadi. Taron na jam'iyyar da jami'an gwamnati ya yanke shawarar cewa Koriya ta Arewa za ta kaddamar da shiri mai tsauri domin tunkarar Amurka akan muradunta na kasa da na tsaro, a cewar rahoton, ba tare da yin ƙarin haske ba. Rahoton na KCNA ya ƙara da cewa ƙawancen da ke tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka da Japan ya faɗaɗa zuwa shirin nukiliya da soji, yayin da Koriya ta Kudu ta kasance mai yaƙi da gurguzu ga Amurka. Taron na ranakun 23-27 ga watan nan na Disamba ya kuma yi bitar matakan tunkarar ambaliyar ruwa a farkon wannan shekara, ciki har da tsarin kai waɗanda abin ya shafa zuwa Pyongyang, babban birnin kasar, in ji rahoton. Har ila yau, Kim ya yi kira da samar da ci gaba ta fannin tsaro da kimiyya da fasaha don ƙarfafa matakan daƙile matsalolin yaƙin kasar. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sojojin Isra'ila sun tsare Falasɗinawa sama da 240, ciki har da ma'aikatan lafiya da dama, daga wata asibitin arewacin Gaza da suka kai samame a ranar Juma'a, ciki har da daraktan asibitin, a cewar ma'aikatan lafiya ta yankin da sojojin Isra'ila. Ma'aikatar ta lafiya ta ce tana cikin damuwa game da tsaron lafiyar Hussam Abu Safiya, daraktan asibitin Kamal Adwan, a yayin da wasu ma'aikatan da sojojin Isra'ila suka sako a ranar Juma'a suka ce sojojin sun yi masa duka. Rundunar sojin Isra'ila ta ce an yi amfani da asibitin a matsayin cibiyar dakaru na ayyukan soji na Hamas, kuma ana zargin cewa waɗanda aka kama mayaƙa ne. Rundunar ta ce an tsare Abu Safiya domin yi masa tambayoyi, saboda ana zargin cewa ma'aikacin Hamas ne. A ranar Juma'a, Hamas ta musanta ikirarin da Isra'ila ta yi na cewa mayakanta sun gudanar da ayyukansu daga asibitin a duk tsawon watanni 15 na yakin Gaza. Tana mai cewa babu wani daga cikin mayakanta a asibitin, to sai dai kungiyar ba ta ce uffan ba game da kamin mutanen 240. A cikin sanarwar da ta fitar a jiya Asabar, kungiyar ta Hamas ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa da abin ya shafa da su gaggauta sa baki domin kare sauran asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a arewacin Gaza, tare kuma da samar musu kayan aiki. Kungiyar ta kuma yi kiran da a tura masu sa ido na Majalisar Ɗinkin Duniya a cibiyoyin kiwon lafiya na Gaza domin su tantance zargin da Isra'ila ta yi na cewa ana amfani da su wajen aikin soji. Ofishin jakadancin Siriya da ke Lebanon ya dakatar da ayyukansa na jakadanci, kwana daya bayan da aka kama wasu ƴan uwa hanbalaren shugaban Siriya Bashar al-Assad a filin jirgin saman Beirut tare da passport na jabu a halin da ake cike kuma mahukuntan kasar Lebanon sun mika wasu ƴan kasar Siriya da dama ciki har da tsaffin hafsoshin sojin Siriya a ƙarƙashin Assad ga sabbin hukumomin kasar ta Siriya bayan an kama su suna shiga Lebanon ba bisa ka'ida ba kamar yadda jami'an hukumar sa ido kan yaƙi da kuma jami'an kasar Lebanon suka bayyana. Ofishin jakadancin ya wallafa wata sanarwa a shafinsa na Facebook cewa ya dakatar da ayyukansa har sai illa masha Allah bisa umarnin ma'aikatar harkokin wajen Siriya. Sanarwar bata bayyana dalilan dakatar da ayyukan ba. A bangare daya kuma ɗaruruwan masu zanga-zangar da ƙungiyoyin mata na Kurdawa suka shirya sun halarci wata zanga-zanga a birnin Hasaka da ke arewa maso gabashin ƙasar domin neman 'yancin mata a sabuwar ƙasar Siriya a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin dakarun Kurdawa da ƙungiyoyin da ke samun goyon bayan Turkiya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mi adalci kar mi adalci.
Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Tun da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a yayin da muke ban kwana da shekarar 2024, shirin da wannan mako wanda ya kasance kashi na ƙarshe a shekarar nan zai yi waiwaye ne akan mawdu'an da suka fi ɗaukan hankali da muka kawo muku daga watan Janairun zuwa Disamba. A zangon farko na wannan shekarar dai mun kawo muku mawdu'ai da dama, ciki akwai yadda wasu matasa ke duƙufa wajen neman karɓuwa a yanar gizo, lamarin da a wasu lokuta ke jefa su cikin ƙago labaran ƙarya, yaɗa faifan bidiyon da suka saba tunani da dai sauransu.
Sunana da Tawwa Babura ne akan yadda mutane suke da zulama akan mabiyansu da su rika danna musu like din nan idan sun saka abu. To wannan abu gaskiya abu ne wanda yake kamar gasa ce. To kun san kuma gasa tana da wani abu a rai wanda kowa yana son ya cita. Sannan akwai bangaren na idan kana da wannan mabiya a social media da yawa din nan, mutane za su ganka kana da kima, alal misali ka zama gwarzo ko kin zama jaruma, sannan kuma za a rika ka muku tallace-tallace, zaka zama mai suna, wato da kai ake yin komai. To hasali sai irin wannan yake tunzura mutane akan me za su yi su samu mabiya da yawa. To wasu sai su shiga hannun bata, ya zamana cewa suna kallon sai sun yi shakiyanci abinda ya tsallake layin al'ada, ke layin addini akan dai duka dau hankalin jama'a domin su lura da kai. Wasu kuma za ku ga sun bi layin addini, wasu kuma su bi layin su yada abubuwan al'ada su samu suna.
Batun fitar da tsarin karban haracin tsaron yanar gizo da babban bankin Najeriya wato CBN yayi a watan Mayu shekarar nan ma ya jawo cece kuce, lamarin da shirin ya ji daga bakin kwararre don samu bakin zare.
Sunana Jamila Abdulsalam, dan kasuwa ne ni kuma mai sharhi akan harkokin kasuwanci na zamani. Wato shi wannan cyber security levy din da CBN ta fito da shi wadda ta umarci bankuna da su dinga cajan mutane 0.5% na duk transaction din da suka yi, wanda yawan transaction din yana determining kuma noma dai za a caje ka. Abu ne na dai zaka kalla daga bangaren gwamnati, bangaren su ƴan kasuwa waɗanda ake biyan su kuɗi da ma waɗanda suke biya din. Na farko dai ta bangaren su CBN din zaka ga kokarin haɓaka kusan fasahar sadarwa na cewa bari su nemi kuɗin shiga, tunda shi cyber security harka ce da take buƙatar kuɗi mai dimbin yawa wajen magance ta, tunda akwai kamfaninnuka da yawa da mutane da yawa waɗanda kullun tunani suke su ga yadda za su yi kutse a cikin harkar yanar gizo ko na gwamnati ko na bankuna ko dai duk wani guri wanda ake mu'amala ta kuɗaɗe musamman kamar CBN.
Rufe wani sashen kamfanin Microsoft da ke jihar Lagos a ƙarshen zango na biyu na shekarar nan ma ya jawo muhawara mai ƙarfi tsakanin matasa da ƙwararru a sassan ƙasar daban-daban.
Sunana Halifa Imam Galadanci, ni tsohon ma'aikacin kamfanin fasahar sadarwa wato IBM na IT da yake America, kuma ina da alakar aiki da kamfanin Microsoft wanda suke da ofishi a Nigeria da wa'ansu kasashe na Africa. Lallai Microsoft sun rufe wannan bangaren na Africa Development Center wanda yake Lagos, wanda kuma suka yi bayani cewa duk yana cikin abubuwan da suke yi lokaci zuwa lokaci a duk duniya businesses din su.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. A matsayina na matashi, wannan abu da yake faruwa a kasar mu Najeriya abin tashin hankali ne. In kike la'akari da dubban mutane da Microsoft yake dauka aiki, mutane da suke cin abinci a gargashin wannan company, katafaren company wanda ake ji da shi a duniya, lalle wannan abun tashin hankali ne a ce irin company irin wannan yana barin Najeriya. Za a rasa a lot of opportunities da suke nan. Na ganin cewa matasan mu na Najeriya sun koyi kere-kere na fasaha wanda su ma za su koya ma wasu. So kin ga abin da ake dubawa kenan, gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba, amma idan gwamnati ta yi policies masu kyau, company ne suka zo shi ne za su iya daukan mutane. A to gwamnati ne ba ta da policies masu kyau, sai sa har company irin Microsoft suke ganin cewa babu abin da za su zauna su yi a kasar mu Najeriya. Wannan babban abin takaici ne da ya kamata a ce an zauna an duba shi, amma ba na tunanin gwamnatin nan tana tunanin zama ta duba irin wayannan al'amura da yake kawo koma baya a kasar mu Najeriya. Wallahi muna cikin time bomb saboda wannan abun babban tashin hankali ne. In har manyan kamfani irin Microsoft za su rufe, to akwai wasu wanda ba su kai su ba na ƙasa da su, su ma za su ga cewa to me za su zauna su yi in har babban kamfani irin wannan ta rufe.
To masu sauraro, kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu lokaci yayi da zamu kawo batun yadda dabban matasa suka yi amfani da kafofin yanar gizo wajen yin kira a yi zanga-zangar lumana kan tsadar rayuwa a Najeriya a farkon zango na uku na shekarar nan.
Sunana Comrade Murtala Muhammad Garba, wanda aka fi sani da Murtala Gamji. Hakikanin gaskiya wannan abun mun yi tunanin ta tun lokacin Azumi. Mun je sayan shuga a kasuwa, muka samu abin da muke saya 2,000, suka ce 4,000, abubuwa ya double.
Wato mudin
shuga. Sai ne muka yi tunani, muka ce kai wanne ne za mu ji ne. A nan muka fara tunanin yin wannan zanga-zanga din. So sai muka fara rubuce-rubuce dai na nuna inda ake rayuwa da ake ciki, more especially a arewacin Najeriya. Sai muka tutura platform, so akwai wani platform namu na all student namu na ABU past leaders. So daga wajen ne wani shugaba dattijo ne amma daga Kudu yake a Turai, sai ya kira ni yace ya me yake faruwa ne. Nace mishi ha gashi ce to dai sada ne da wadansu a Port Harcourt, ya dane da su. Daga nan ne Kudu ma suka dauka, to matasan mu na arewa ma suka dauka.
A kusan karshen zango na uku na wannan shekara kuma shirin ya kawo bayani akan tasirin dandalin sada zumunta a aikin kai tallafi ga al'ummar da ambaliyar ruwa ya ritsa da su a birnin Maiduguri.
Sunana Fatima Askira, ni ce na samu kungiya Women Development Initiative, ODI aka samu da shi a nan Maiduguri tun wajajen shekaru 10 da suka wuce. Bayan nan na yi aiki a wurare da dama. Farko yadda muka yi kokari shine mu samu dai waɗanda ma suka fito a lokacin, don kusan rana yayi abu ne ya fara tun tsakan dare, mutane sun galabaita. So da farko muka fara kokari neman abinciccika da mutane za su ci waɗanda suka fito. Sannan kuma na fara nemo volunteers tare da team dina, sai in na sa a social media da yake muna dan interaction a wurin nan, sai kiga wani ya ansa min da yace to Roman DMC mai magana ina kake, sai su gaya mai inda suke, kamar mutane nawa ne a wurin, sai mu ce to me zaka samu a wurin a kusa wanda za a ba su abinci. A haka dai muka yi ta yi har muka yi kokari muka rishi mutane da yawa a unguwannin su.
Kazalika mun duba batun mafita ga matsalar yada bidiyoyin sarai a dandalin sada zumunta tare da Alhaji Umar Mediga da Sheikh Duguri a cikin zango na karshe na shekarar nan.
To lalle wannan matsala da ya shafi yada sarai na matasa da suke a cikin kafofin sada zumunta wata babbar masifa ce da ta bujiro al'umman mu, musamman mu musulmai da ke zaune a cikin arewacin Najeriya. Ba za a ce malamai ba sa wa'azi ba, suna iya kokarin su, iyaye suna iya kokarin su, wasu wurin tarbiya, haka kuma ma'aikatan kafofin watsa labarai na zamani kamar irin suna kokarin su don nusanta da al'umma. To ni a gani na lalle iyaye dole a sake zage damtse a sake tashi tsaye. Wani yaki ne da ya tunkaro mu yake so ya ci mu cikin sauki, muna ji muna gani. Farko dai kowane musulmi ya tuna da abinda Allah ya faɗa a cikin suratul tahrim cewa ya ku wanda kuka yi imani ku tseratar da kawunanku da na iyalanku daga wutan jahannama.
Kamar yadda muka sani harka ta bayyana tsaraici, mutum shi kansa ya bayyana tsaraicinsa don wani ya iya gani ya samu wata biyan bukata ko kuma don ya dauke hankalin mutane dangane da wasu bukatu nasa shi kansa ga kaidar shari'a dai a musulunci wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'anci duk wanda ke nuna tsarecin sa da kuma wanda ke kallon tsarecin wani
zamu gargare shirin da nasarin da muka yi akan yadda al'umma arewa za su iya cin gajiyar sabbin shirye-shiryen inganta fannin kere-kere da ci gaban fasahar zamani na majalisar dinkin duniya a Najeriya
wato wannan abin da United Nations ta bujiro da shi na inganta kasuwanci da suke amfani da fasahar zamani wato technological driven businesses abu ne wanda kusan duniyar ce ta riga ta kai ga wannan yanayin tunanin sa ne cewa kusan tallafin da za su bada na kudade da training da za su mai da hankali akan northwest ko northeast da ko northern Nigeria kusan abu ne da suka fahimta cewa mun koma baya kuma magana ta gaskiya in ana magana technology mun koma baya da abinda technology ya kawo mu kawai diban sa muke mai
shirin matasa a duniyar kizo na shekarun nan da ya kawo muku maudu'ai masu ilmantarwa matuka kuma muna fatan za ku cigaba da kasancewa tare da mu a shekarar 2025 da ma bayan ta to masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin da wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma waɗanda muka yi nazari da su a cikin shirin na wannan lokaci ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya kuma Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin shekarar 2025 da ma bayan ta bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan shan magani ba bisa shawarar likita ba musamman magunguna masu bada kuzari ko na ciwon jiki wato non-steroidal anti-inflammatory drugs a turanci Non-steroidal anti-inflammatory drugs su ne rukuni na magunguna da ake amfani da su don rage kumburi, zafi da kuma zazzabi. Kuma waɗannan magungunan ana yawan bada su ne ga masu fama da ciwon gaɓoɓi, ciwon tsoka, ciwon mara da kuma ciwon kai. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da ƙwararren likita kuma shugaban sashen koyar da aikin kula da lafiyar al'umma na Jami'ar Jihar Zamfara da ke Talata Mafara wato Dr. Tukur Ismail dan jin irin illolin da ke tattare da hakan ko kuma akasin haka duk a hirar su da abokin aiki na Abdulrazak Bello inda ya fara da bayani kamar haka
shan magunguna musamman irin waɗannan barkatai yana tattare da haɗurura da yawa saboda suna iya su taba zuciya ko su taba hanta ko kuma su taba koda saboda waɗannan magunguna idan mutun yana shan su dama magunguna idan aka sha su zaka samu koda ita take tace su su gama aiki ko kuma hanta ta tace su su gama aiki to su waɗannan suna ɗaya daga cikin magungunan da hanta da koda suke tacewa su gama aiki magunguna ne wanda a ka'idance idan likita ya ba da su zaka ga ba da su ne dan gajeren lokaci gaba ɗaya bifi aikin su su yi aiki na awa ɗaya zuwa awa biyu ba amma idan ana shan su saboda wasu dalilai na ko su ƙara kuzari ko kuma idan mutum kawai ya ji rashin lafiya ba tare da abin nan na likita ba ya ji ya ɗibi irin waɗannan magungunan ya sha to lalle za su haddasa mishi rashin lafiyoyi da yawa waɗanda zaka ga wasu illolin ma gaskiya ba za a san su ba idan ba a yi bincike sosai ba musamman ga mata zaka ga suna samu ɓarin jini kamar zubar jini sosai saboda su waɗannan magunguna kamar yadda nace non-steroidal anti-inflammatory drugs suna amfani ne wurin blocking abinda muke cewa prostaglandins kuma prostaglandins din wasu sinadarai ne waɗanda suke hana kumburi a jiki kamar idan mutum ya samu rauni ko kuma duk wani abin da zai sa mutum ya ji ciwo to za su zo su ga cewa wannan prostaglandins din ba su taru suka jawo wannan kumburi din ba so kaga kuma sai zamanto wannan prostaglandins din kuma suna zama su yi wani aiki daban wanda ake cewa su zama antiplatelets kamar aspirin wanda yana cikin magungunan da ake bayarwa musamman idan mutum yana da matsala kamar ta hawan jini shi ma zai hana wannan tattara jini wuri guda. To idan ka sha su ba dan wannan ba, to za su tafi su yi wancan aikin kuma wanda muke magana. To shi yasa shi yawan shan su barkatai din yana kawo matsaloli. To abinda bincike nuna yanzu kusan kashi 42 na al'umma suna nuna cewa mutane suna zuwa suna sayan waɗannan magunguna saboda magunguna ne wanda muke kira over the counter drugs.
Maganin da likita ba da umarni a sha ba.
Yawa maganin da likita bai ba da umarni a sha ba ba a rubuce yake ga yana zai sha ko wani abun nan ba illa dai kai ka ji jikinka na ciwo ka tura an su maka irin su waɗannan magungunan da ka kai magana akai ko kuma mutum yana son yayi aiki fiye da yadda jikin shi zai iya jurewa shi ma sai sha su domin su kara mishi kuzari. So duka waɗannan magunguna idan mutum ya jimirci shan su na tsawon lokaci to zaka ga sun taba mishi kamar koda wanda at last suna iya causing abinda muke cewa kidney failure wanda yawanci za ka sai sun kai ana yi musu dialysis wankin koda ko kuma a samu matsala ta hanta ita ma hanta su taba ta ya zama ba za ta iya yin ayyukan da ya kamata ta yi ba na tace wannan magani da sauran gubobin da suke cikin mutum domin a fitar da su ko kuma su taba zuciya wurin ayyukan da take yi to ko kuma su taba ainihin lafiyar jini ya zama tutu inda aka dan samu yar kafa koya take jini zai ta zuba daga cikin mutum. So waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da aka lura su yanzu suna ɗaya daga cikin abin da ke damun al'umma.
To dokta a asibiti inda kuke da marasa lafiya ana kawo muku masu lalurar koda kuna yawan samun ciwo abin da alaka da shaye-shaye magani ko kuma a ko su dalle
kware da gaske kamar da na gaya maka abubuwa da yawa waɗanda suke tattare da ciwon koda suna da yawa amma shi wannan na shaye-shaye magunguna barkatai din yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kan gaba wurin jawo rashin lafiyar koda wanda za ka ga dole mutum sai ya kai ƙarshe ana mishi irin waɗannan wankin koda a asibitota ɗin.
Shi wankin koda yana samun nasara ne ko kuwa yanayin matsalar shi yake?
Eh to in lokacin da ya danganci lokacin da shi mara lafiyan ya zo akwai yana da stages da yawa waɗanda idan mutum
matakai
wanda akwai matakin da idan aka ce shi dialysis ɗin za a yi to za a riƙa yi ne shi mashin ɗin na dialysis zai ɗauki aikin koda gaba ɗaya ya rika shi duk abinda mutum ya ci bayan sati biyu dole sai ya zo an tace duk rashin lafiyar da gubobin da suke cikin jikin shi domin aikin da ita koda take yi kenan. To yanzu ta kasa yi dole sai mashin zai rika yin wannan aikin. To kamar yadda na ce ya matakan da mutum ya zo akwai lokacin in matakin farko ne akan samu a ceci ita koda ta huta ta kuma dawo da cikin aikin dan Allah ya taimaki mutum ya dawo a ita koda tana aiki da kanta amma ba haka ba gaskiya sai zama su dai dole sai an ci gaba da dialysis din nan har lokacin
arewa adadin lokacin shan magani
yawa adadin shan magani ko kuma yawan maganin da yake sha to wannan kuma kaga shi ya kara ma koda ko kuma ita hanta aikin da take yi wanda dole ne an aiki yayi ma yawa ko kai ne kaga zaka samu matsala to haka saboda matatar da suke amfani da ita kamar ita koda wannan magani zai rika taba ta har ta kai ta huji ba za ta yin ayyukan da take yi ba.
To ita antawa?
Ita anta tana amfani da wasu sinadarai wanda take ita ma narkar da maganin ta samu a fitar da shi daga cikin jiki saboda haka shi ma idan aka bata aka rika zuba mata maganin fiye da kima shi ma zai na iya kawo mata irin waɗannan matsaloli haka.
Baya ga su waɗannan magunguna da kai magana akwai wasu ajujuwan magunguna guda biyu da kila suka shi bincike nan da ku alƙalancin ku kiran su opioid ko kuma wanda ake kira analgesic kai tsaye su wancan da ake kira opioid suka kunshi irin kokain da sauran irin su pentazocin da irin sauran su da su kuma wannan irin paracetamol da wancan maganin da ake kira cataplan wanda zaka ga ana yawan umarni da su ya rabe-raben su yake kuma ya wanne ne bai da illa cikin su
eh babu wanda baya da illa cikin su sai dai a bambancin wurin aiki su a group da ake cewa opioids su suna aiki ne directly a kwakwalwa wanda ake cewa central nervous system su suna causing a separation between
sun kushi ne ni do da kokain da pentazocin
da kokain da pentazocin duka suna cikin groups na opiates kamar yadda nake maka su suna aiki ne directly a central nervous system wurin kashe radadin ciwo saboda su completely zaka ga suna raba jiki da kwakwalwar ne saboda haka da abin da zai faru a jikin ba za su ji shi ba su kuma waɗannan non-steroidal anti-inflammatory drugs su kuma suna aiki a wurin da abin yake da rauni din misali in kamar rauni ne na faduwa ko duka ko wani abu to a wannan local place din suke wannan aiki a su faldin duka suna cikin non-steroidal anti-inflammatory drugs sannan wata matsala wadda ina gani ya kamata a ce an yi magana ta wanda ban faɗa ba shine yadda waɗannan non-steroidal anti-inflammatory drugs din suke kan gaba wurin kawo cutar da ake cewa gyamban jiki to suna ɗaya daga cikin magungunan suke kan gaba wurin jawo rashin lafiyar da ake cewa ulcer ko kuma gyamban jiki saboda idan aka sha waɗannan non-steroidal anti-inflammatory drugs suna taba lining na ciki wanda aka fi sani da mucosal lining wani kamar yana ci wanda ainihin tana kare ciki daga duk wani acid da zai zuba a cikin shi ko wani sinadari so amma idan ka jibanci shan wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs to za su karkare wannan layer din ta mucosal layer wanda zai rika taba ainihin cells da suke a cikin ciki din kuma har su kai sun fasa shi kuma jini yana zuba musamman a cikin ciki din to shi yasa ake ce mishi gyambon ciki to shan waɗannan magungunan na non-steroidal anti-inflammatory drugs banda taɓa waɗancan wurare da na gaya maka kamar na hanta da ƙoda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan rashin lafiya ta ulceritis.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa a shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman Abdulrazak Bello ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da safiya dan uwanku Pastor Zakaria Uga na Iglesiyar Faithful Witness Evangelical Bible Church dake nan Malali jihar Kaduna Nigeria wannan sanyi safiya ina so in yi magana a takaice akan fatan samun jagoranci daga Allah wanda karatun mu na samuwa cikin littafin Zabura 25 aya na 4 da aya na 5 yace ya Ubangiji ka nuna mani tafarkunka ka koya mani hanyoyinka ka bishe ni cikin gaskiyarka ka koya mani gama kai ne Allah na cetona a gare ka nake sauraro dukan yini mai sauraro ayar Allah tace a ƙarshe dukan yini ma'ana yau Allah ya waye mu gari muna raye sannan kuma muna da dama mu yi wa Allah sujada a wannan rana majami'u daban-daban a duk fuskar duniya mafi girma da mafi dacewa shine mu lura da cewar addu'o'in da shi mai zabura yayi annan ya kamata mu dauke su mu yi lura da su mu kula da su mu kuma me da waɗannan addu'o'i su zama abun da yake ya zama dogara gare mu da farko yace ya Ubangiji ka nuna mani tafarkunka Allah yana nuna mana tafarkunsa cikin ayoyinsa shi yasa a kowane lokaci da muka karanta sai kaga hasken kalmar yana nan gaban mu hasken kalmar yana kawaza duhun dake gaban mu shi yasa yace ka koya ya mani hanyoyinka ka bishe ne cikin gaskiyarka da kuma koya mani ma'ana Ubangiji Allah yana koya mana hanyo yana bishe mu cikin gaskiyar kalmarsa wannan ya nuna mana cewar idan ko Allah zai ji addu'an mu ya ansa roki-roki mu to dole mu na daya mu kusance Ubangiji Allah na biyu mu daidaita al'amuran mu a cikin majami'u daga iyalan mu da kasa gaba daya addu'in da yake muka iske kanmu na daya in muna tunanin al'amura su gyaru mai sauraro dole ne mu fara gyara tafarkun mu in ba mu yi hakan nan ba lalle bai yiwu wani abu ya gyaru sai mun ka fara gyara halayen mu yayin da muka fito yau ubangiji ya amsa addu'o'in mu ya karbi ibadun mu ya kuma bishe mu hakan nan ya daidaita ta farkon kasar mu Allah ya amsa mana roke-roken mu a cikin sunan Yesu gode sosai domin sauraro
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Na zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.